ka tuna yanda ka samu kudin ka ka jawo ya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a barka da tsibirkan kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da filin da rashin tayi, filin da ke kokarin fadakar da ku kan hayoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma bakar tattalin arziki. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Idris Muhammad, tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya, da Alhaji Khalil Ismail, kwararre akan tattalin arziki. Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin Mambila, arewa maso gabashin Najeriya. Za mu ci gaba da tattaunawar da wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da wannan tambaya da ta yi wa Alhaji Idris Muhammad.
To kai ka taɓa shugabantan wannan ma'aikata na wuta a ɗaya cikin manyan jihohin wannan ƙasa, ita ce jihar Kaduna. Idan aka gina wannan gidan wuta na tsaunin Mambila, shin matasa kaman misalin yawan nawa ne za a iya ɗauka a wurin aiki?
Alalace za a ɗauki ma'aikata za su kai 3,000, wannan daga Mambila ma kenan. Baka yi magana sauran wurare da za a yi jawo ayyukan transmission daga power plant ɗin, za a zo a ja wutan nan transmission line, shi ma aƙalla za a ɗauki ma'aikata aƙalla 1,000 waɗanda za su yi wannan aikin daga wannan ɓangaren kenan. Balle kuma a zo a ce an ƙaddamar da wannan kamfanin wutan lantarkin gashi yau yana bada ko da megawatt 3,000 ne. Megawatt 3,000 idan aka same shi a yanzu a halin da muke ciki, a yanzu ɗin ma ƙasar gaba ɗaya wajen megawatt 3,000 ake da shi. Amma kamar yadda muke hira da Khalid, ya ce ya je Kano, yayi kwana biyu, a cikin kwana biyun nan suna samun wutan lantarki na awa 19 a rana. Megawatt 3,000 muke samu a yanzu a halin da muke ciki. To yanzu in an ce Mambila kawai za ta bada megawatt 3,000, sannan sauran kamfanoni wanda yake an riga an sayarwa ƴan kasuwa su ma su kawo megawatt wajen 3,000, ai zai canja yanayin wutan lantarki a wannan ƙasan, zai bunƙasa ayyukan albarkatun ƙasa da yawa fiye da yadda ake zato. Kuma gwamnati ma ita kanta kuɗin da za ta samu a wajen sayar da kuɗin lantarki, za ta samu kuɗi da yawan gaske, ba kaɗan ba.
Khalid, barin dawo gare ka. Batun kuɗi ake yi yanzu a matashiya, na yi bayanin dalar Amurka 3,000,000,000 ita aka yi harsashen amfani da a farkon gina wannan kamfani na Mambila, ko kuma kwatankwacin naira 1,508,000,000. Shin in yanzu kamar yadda aka yi wa shugaban ƙasa alƙawalin nan, anya za a iya yin wannan aiki, Najeriya kanta ba ta da kuɗi a yanzu, bashi za ta ciwo daga wajen China kenan ce wannan aikin, yaya za a gudanar da abin?
Hajiya Madina, wannan abu ne wanda yake mai sauki. Mai saukin shi duk abin da aka ce za a gina tattalin arzikin ƙasa ne na al'umma, to dama ya sha bamban da bashin kai. Abu ne wanda yake gwamnati za ta zo ta gudana, bayan ta tafi wata ta zo ta gudana ta tafi, har abu ya kasance an kai ga nasarar shi. Inda za a zo a kashe dalara, inda za a zo a kashe 1,508,000,000 a tabbatar da an samu megawatt 3,000, fa'idar da zai bayar a tattalin arzikin ƙasarmu ya ninka wannan 30%. Wannan ba sai mun tsaya muna ɗaukar lokaci kai ba. To amma ni abin tambayar shi ne, shin gwamnati da gaske take za ta yi waɗannan abubuwa, ko kuma ana kallon kitse a rogo ne? Me yasa na faɗa haka? Wanda aka saida musu wutar lantarki a baya, akwai wanda suka kawo consultants Nigeria su bibiyar musu ya za a yi su gyara wutar da ake da ita. Misali kamar Nasarawa, Filato, Benue. Idan aka samu wuta ingantacciya, za su mai nawa ne zai ɗauko abin da zai gyara wannan wutan? suna maganar kaman biliyan 13 na naira zai gyara wayannan wutar. Idan wutar nan ta gyaru za su maida kudin su a tsawon shekara 34. To idan gwamnati da gaske take yi batun ta samar da wutar lantarki, Alhaji Idris ya bada mufta, akwai charcoal, akwai iska, akwai hasken rana. Wannan technology ne wanda duk duniya suke amfani da wannan abun yanzu. Misali, shugaban mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da gwamnan Kaduna ma Nasiru Rufai sun tashi sun je Ingila don su samar da hasken wuta, za a samu wuta na solar wanda za ta generating power a Nigeria. Wannan wani abu ne wanda yake muhimmi, amma a tabbatar da abun da yake a ƙasa yanzu tukunna, a tabbatar da manhajar da aka dora na tattalin samun wutar lantarki a Nigeria, gwamnati da gaske take ta zauna da kamfanonin da ta saida wuta, ta bibiye su, ba wai kurin abun da suke generating suke ba gwamnati yanzu duk bayan wata uku ba. Babu wuta ta kaman miya yanda ya kamata. Wutar da aka samu yanzu an same ta ne saboda ruwan sama. Idan da ruwan sama zai ja yanzu za a koma gidan jiya. Wayannan kamfanonin suna da facilities, suna da technologies din da za su iya gyara wutar nan su samar da ita a kasa in kasa su amfana, ko kuma za a ci gaba da wasa da tattalin arzikin kasa ne. Wannan shine abin da gwamnati ya kamata ta duba muhimmi kafin samar da maganar wutar Membila, wanda yake project ne da aka fara aka dakatar da shi.
Alhaji Idris, batun sai da hannun jari na ma'aikatan wuta ta kasa. Yanzu nan ka gama ba mu bayanin yadda muka tashi daga megawatt 5,000 muka koma megawatt ba komi. To ashe ma wutar da ake samu a yanzu har ake jin dadi saboda damina ce da ta sauko. Yaya za a yi idan damina ta gushe?
Eh, to idan damina ta gushe ba akwai gas din kamar yadda muka ce ba.
Ya shi da an fafasa bututun.
An gyara. Ana kuma cikin gyara. Amma abin da za a yi la'akari da shi shine kudin gyaran fa. A kowane lokaci za a je ana ta fafasawa kuma ana ta gyara. A kowane lokaci ne za a je a tashi daga megawatt 5,000 zuwa megawatt 0. Shawarar da muke kai za mu kuma ci gaba da zama a kai shine gwamnati ta riga ta shirya ta wallafa wayannan gas fired power stations din, kuma suna aiki ai ba wai ba sa yi bane, kaman Egbin, kaman Delta, kaman Gerugu da sauran gas power plants din ai duk suna aiki. Amma sharrin su shine amfanin aikin a lokacin da ake bukata shine ake sa ayar tambaya a kai waye zai tashi. Ana Shiroro yanzu tana generating megawatt 400, mutum ya tashi ya ce wai zai je ya ɗebe ruwan dam na Shiroro saboda yana son ya lalata ko kuma ya jawo wani illa. Ai ba zai yiwu ba. Abinda muke so shugaban ƙasa ya sani kenan. Kuma waɗannan hanyoyin na hydro, na gawayin ƙasa, na iska da kuma hasken rana, babu mafita. Waye zai je ya tsaye da fitar rana? Gawayin da ke ƙasa waye zai je ya ce kai zan cire wannan gawayin daga wannan wuri? Amma a kwana a tashi yanzu ga gas din nan har ma barazana ake cewa gaba ɗaya ma za mu je mu fafasa su, mu rurrusa su, mu kokkona su saboda bai dame mu ba. To ba haka muke so ba. Abin da muke so shine shugaban ƙasa kamun ya sauka ya tabbatar da cewa ya bar ƙasan nan da megawatt 10,000 da yawa ƙasan nan alƙawari, kuma zai iya cika, zai iya samun wannan megawatt 10,000 din ba ta hanya ɗaya ba. Amma kuma idan ya yi ƙiblar, idan ya fuskanci gawayin ƙasa baƙin gawayi, to ba shakka ko randa ya ce to gashi dai zai mika mulki zuwa ga wanda Allah wanda ya samu abin nan. Kowa ya san cewa za a rika waƙar Baba Buhari Allah ya ƙara maka albarka, Baba Buhari kai abin da a tarihin Najeriya ba a taɓa yin shi ba, Allah ya maka albarka, Allah ya yi wa zuriyanka dogon kwana. Abin da muke so a yi kenan, lokaci ya yi. Mu mun san cewa babu waɗanda ke faɗa a ji sun dababeye shi yanzu abubuwan shawarwari da ya kamata suna faɗa mishi ba za su faɗa mishi ba. To shi yasa yanzu da kuka ce mu zo mu yi magana mu ba da shawara, muka ce to Allah gatan kowa, Allah gatan kowa, Allah ya mishi jagoranta.
To amin. To barin dawo gare kai. Menene shawararka? Alal misali yanzu a ce har zuwa wasu ɗan shekaru nan gaba ba a kammala wannan ma'aikatan wuta ta Manbila ba. Shin za a iya yin wasu ƙila ƙanana da ɗan abin da ake da shi a ƙasa zai sa ya wadatar da ƙasa ko yaya?
To, Hajiya Madina, wannan inda aikin kai ne sai a ce abu ne mai sauki. To, amma duk abin da aka ce abu ne na gwamnatin ƙasa kuma akwai siyasa a ciki. Menene siyasar? Akwai wanda biyan buƙatar su suke duba. Amma samar da wuta megawatt 3000 a Manbila, gwamnatin tarayya ta fara gudanar da wannan abun. Aka taho Allah ya ji kamar gayi Umaru Musa Yar'Adua, don Malam Aminu Kano yayi wata magana, yace ƙasa ƙasa ce, amma in dare yayi kowa ya san gidan babansa. Margayi Umaru Musa Yar'Adua ya dauko wannan takardar ya karkada file, yace a zo a ci gaba da project don a samar da wuta na Manbila, saboda menene za ta dauki kusan arewacin ƙasar nan gaba daya. Da aka ciho wannan tafiyan bayan Allah ya mai gushewa, wannan abun ya faru ina jin 2008 ya faru. Tafiya ta yi tafiya sai ga mu 2013 shugaban ƙasa da ya ba da mulki a shugaba Muhammadu Buhari sai ya dakatar da wannan aikin don manufa ta siyasa. Da ya tashi sai ya zo Bahaushe yake cewa ya namu ku zo ga watan da ta samu, sai ya saida musu wutar ƙasa. Ina mai jan hankalin 'yan ƙasa da shugaban ƙasa ya binciki sai da wutar lantarki da aka yi. Akwai kitso da kwarkwata. Don me kamfanonin nan ɗaiɗai kunsu ba za su iya tabbatar da samun wutar lantarki ba?
Jama'a, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, saboda haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa, idan Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Shuba Hero Diyojune wanda ya daidaita mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kasuna yanda ka sami kuɗinka, ka jawo ya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.